sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 18 ga watan Yunin 2021. Bayan labaran duniya za a ji rahoto kan zargin nan na rashin biyan dubban matasan da suka ci gajiyar shirin samar da aiki na wata uku.
Kuma ya kamata a sani cewa idan aka rike kudin yaran nan har yau wani lokaci to lalle ya kamata a ce a biya yaran nan da interest ne wani a ji wannan kudin a cikin akaunti ya samu interest a cikin shi.
Ta wace hanya ce ake bin sawun kudaden gwamnatin Najeriya da aka sace?
Mai gidajen shi ne mafi sauki ne idan mutane ke tura waɗannan kudaden.
Kamar kowace ranar Juma'a yau Magarba Awwal na tafa da rahoto na musamman. Muna kuma dauke da rahoton wasanni tare da Garba Awwal din. Amma yanzu ga Maryam da labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Nau'in cutar coronavirus da ake kira Delta wanda aka fara ganowa a kasar India ya bulla Sri Lanka makwabciyar kasar ta India yanzu haka. A cewar cibiyar samar da bayanan coronavirus ta Johns Hopkins, Sri Lanka, kasar da ke da yawan al'umma kimanin miliyan 22, na da adadin mutum 233 da suka kamu da cutar COVID-19. A Koriya ta Kudu kuma, jinkirin da aka samu wajen kai rigakafin na COVID-19 ya sa gwamnatin kasar yi wa jama'a ta yin haɗin rigakafi daban-daban. Waɗanda suka karɓi rigakafin AstraZeneca kashi na farko, yanzu za a yi masa rigakafin kamfanin Pfizer a matsayin kashi na biyu. Wasu ƙwararru a fannin lafiya sun yi imanin cewa ta yiwu India ta fuskanci yaduwar cutar sosai karo na uku a watan Oktoba. Masu kada kura'a a Iran sun nufi rumfunan zaɓe yau Juma'a don zaben sabon shugaban ƙasa, amma akwai rashin ƙwarin gwiwa sosai a ɓangaren masu kada kura'ar yayin da ƙasar da ke gabas ta tsakiya ke fuskantar ƙaruwar yaduwar cutar coronavirus da kuma matsin tattalin arziki sakamakon takunkumin da Amurka ta sanya mata. Shugaban ƙasar Hassan Rouhani ya cika wa'adi na biyu akan karagar mulki yanzu. 'Yan takara da yawa sun janye daga neman takarar ko kuma basu cancanci tsayawa takara a zaben na yau ba. A ranar Laraba, wasu 'yan takara masu da tsauran ra'ayi biyu suka janye daga neman takarar don ba da goyon bayan su ga wani dan takarar mai tsauran ra'ayi, Ibrahim Raisi, shugaban ma'aikatar shari'ar Iran. Tsohon shugaban babban bankin kasar, Abdul Nasser Hemati, ɗayan dan takarar da ya rage, shi kuma mai ra'ayin kawo sauyi ne. Masu fashin baki a fannin siyasa sun ce ta yiwu Raisi, dan shekara 60, shine zai lashe zaben wanda ya samu goyon bayan shugaban addinin kasar Ayatollah Ali Khamenei. Duba da cewa a baya Raisi na da hannu a keta haƙoƙin bil'adama, yasa ya zama ƙalubale ga ƙasashen yammaci. A cewar Benin Bentley-Blue na gidauniyar kare gwamnatocin demokradiyya da ke Washington. Manyan jami'an ma'aikatar tsaron Amurka na yin gargaɗi akan barazanar da manyan ƙungiyoyin 'yan ta'addan Afghanistan za su yi wa Amurka da zarar rukunin dakarun haɗin gwiwar da Amurka ke jagoranta na ƙarshe suka bar ƙasar nan da watanni masu zuwa. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya faɗawa 'yan majalisar dokokin ƙasar jiya Alhamis cewa ta yiwu ƙungiyoyi kamar na Al-Qaeda da IS su ɗauki shekara biyu kafin su sake farfadowa su iya kitsa kai hare-hare akan Amurka da ƙasashen ƙawancenta da ke yammacin duniya. Babban sojan ƙasar Janar Mark Miley, shugaban manyan hafsoshin sojan ƙasar, shi ma ya ƙara nana ta gargaɗin cewa yiwuwar faruwar abubuwa cikin sauri a tsawon wannan lokacin ya danganta ga halin da gwamnatin Afghanistan ta yanzu ke ciki. Idan gwamnatin ta ruguje ko aka wargaza dakarun tsaron Afghanistan, to haɗarin ka iya ƙaruwa, a cewar Miley. Wata tawagar 'yan sanda 50 da suka ƙware a fannin sa ido a kan jama'a don hana aukuwar tashin hankali a jihar Oregon da ke nan Amurka, waɗanda kuma ke mai da martani a kan mummunar zanga-zangar da ake yawan yi a birnin Portland, sun yi murabus bayan da aka fara tuhumar wani abokin aikinsu a kan zargin aikata manyan laifuka. A lokacin wata ganawa da suka yi ranar Laraba da dare, jami'an 'yan sandan da jami'an da ke bincike da 'yan sanda masu mukamin sergeant a fannin suka kada kura'a yin murabus saboda sun ga basu samu wani goyon baya ba daga ofishin shugaban birnin da babban lauyan gunduma sama da shekara daya, a cewar ofishin magajin garin da kuma jami'an. Matakin jami'an na barin wannan fannin na zuwa ne kwana daya bayan da aka kaddamar da tuhuma akan jami'i Cody Bodworth. Aka kuma zarge shi da laifukan kai hari guda hudu saboda yayi amfani da kulkinsa akan wani daga cikin masu zanga-zanga a shekarar da ta gabata. Babban jami'in 'yan sandan Portland Chris Davis ya fadawa manema labarai cewa yayin da jami'an suka bar wannan fannin na aikin sa kai, za su ci gaba da gudanar da ayyukansu a rundunar. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni wanda zai kai mu Najeriya, inda a ci gaba da takaddamar da ake yi kan zargin rashin biyan dubban matasa a fadin Najeriya da suka ci gajiyar shirin nan na samar da ayyukan yi na tsawon wata uku da ake ta samun bayanai masu cin karo da juna. Halima Abdurrauf tana dauke da karin bayani.
Lamarin da ya fito fili ne bayan da ce ba a biya dubban matasan da suka ci gajiyar wannan ayyukan gwamnatin tarayya na tsawon watanni uku din da aka zakulo daga kananan hukumomi 774 aikin da aka kammala a watan Afrilu. Sai dai ɗaya daga cikin shugabannin kwamitin kula da ayyukan na jihar Borno, Ibrahim Askirama Muhammad, ta sakon wayar tarho ya ce babu kamshin gaskiya a cikin lamarin saboda yayi bita kan tabbatar da cewa matasan sun samu kuɗaɗen da ya kamata a biya su kan lokaci. Kuma ya ce je banki ya kuma gano cewa an samu akasi ne kan waɗanda ba a biya ba sakamakon rashin zuwa a tantance bayanan bankin su. Abdul Adamu Muhammad ɗaya ne daga cikin waɗanda suka sa ido kan tafiyar da ayyukan a jihar Bauchi. Ga abin da yake cewa,
to har ga Allah ne dai na kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka coordinating samun na local government ɗina, wato dambam kenan, na watan da ya gabata, wanda na san mutum 20 wanda ni ne arranging aka dauke su daga local government na aka kai su Bauchi. Ranan da suka je ranan aka gama kowace aka ba su 20,000 suka dawo, kuma yawancin su kuma gaskiya mata ne. Abinda ban sani ba shine ko daga baya an yi na can watan da ya gabata.
Da muka tuntubi masani kan al'amuran yau da kullun kan lamarin, Ibrahim Abdulkarim ya ce
lallai wannan bayani ya zo kuma mutane sun dashi akan da su da wuraren yaka labarai, kuma yaran suna ta kowar da rashin biyan su. Ma dai kuma yanzu abin aikin ya kuma hannun gwamnati. Abin da ya kamata ta samu a website ɗin, tun da akwai shi wannan aikin an yi shi kuma a website ɗin da ake yi, wanda ya kamata a sa inda yara za su ga fine wanda aka bada da wanda ba a bada, wanda yake an baki zai zo zuwa ya je ga sunan shi a permit, wanda ɗan jarida za su iya zuwa su kansu su ga listin mutane da phone number ɗin mutane, wanda kuma za su iya kira su tabbatar yara an ba su kuma an ba su. Sannan kuma ya kamata a sani cewa idan aka rufe kuɗin yaran nan a yi ta wani lokaci, to lallai ya kamata a ce a biya yaran nan da interest, in dai wani ya ajiye wannan kuɗin a cikin akaunt ya samu interest saboda kansu. Shi ma ya kamata a ce hukuma ta binciken kan waɗannan abubuwan na fannin shirin tsakiyar ta DFCC ya kamata su sa ido sosai don su gane cewa menene asalin abin da ya sa. In verification ne aka ce an samu matsala a kan shi, to ya kamata a tuna cewa yaran nan kafin a fara program ɗin nan sai da aka ce musu za a bude musu akaunt, sannan aka ce kuma za a ba su ETF. Wanda aka bude mishi account a mashi dikin bai kamata a ce kuma am sunan shi ya bace a wurin wani abu kuma verification ba.
A jihar Oyo rahotanni sun yi nuni da cewa mutane kaso 30 cikin 100 ne aka biya, kamar yadda shugaban kula da ayyukan Ope Salami ya tabbatar. A Kaduna kuma wasu matasa da suka bukaci a saka ya sunan su sun ce ba a biya su ba tun farkon shirin. Wasu daga jihar Cross Rivers ma sun ce ba a biya su ba. Duk kokarin ji ta bakin babban daraktan hukumar kula da ayyukan daukar ma'aikata ta NDE Malam Nuhu Fikbo ya cittira an dai fara aiwatar da tsarin rabon aikin da gwamnatin Najeriya ta bijiro da su a shekarar da ta gabata ne a watan Fabrairu don rage matsalar zaman kashe wando tsakanin matasa a kasar. Halima Abdurrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To an gaida Halima, har yanzu muna kan batun kuɗi a Najeriya, inda biyo bayan bayyana wasu canje-canje da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya ta yi a tsarin gudanar da aikin bincike domin sake fasalin ƙwato kuɗaɗe daga hannun masu damfara ko sace dukiyar gwamnati. Wakilin ma Abuja Umar Faruk Musa ya nemi ƙarin bayani daga shugaban hukumar Abdulrashid Bawa, wanda ya ce
abubuwan da muka yi na
cikin gida na tabbatar da cewa an kawo abubuwa waɗanda tsare-tsare wanda kowa zai ga kambi ya ga da cewa gashi nan shi ne zai ba shi hanya wadda zai yi a kan aikinsa. Wanda yake wannan abubuwan da muka kawo abubuwa ne wanda ta kawai mutane suna yin su a ka. So akwai wannan fanni da kuma tsare-tsare da muka canza da kuma wayansu department da muka kirkiro kamar department na intelligence, kamar upgrade da muka yi na department ɗin wanda su issue na audit da procurement haka dai da sauransu. Duk mu yi wannan wanda yake kuma kamar yadda ka sani yaki ne. In kana yaki dole ne ka san kanka kafin ka san da wani can. Dangane kuma da issue na aiki wanda ka san mu da shi na bincike muna nan muna yi ga dangajen tun daga January zuwa 10 ga watan 6 ko 11 ga watan 6 mun kama wajen mutum 1,500. Mun kwato kudade akan hannun mutane da gwamnati don miliyan 6 ko miliyan 8 na dala. Haka dai wayannan abubuwan kuma suna nan. Kotu kafin a je yajin aiki kuma duka wayannan manya-manya kesi ne ana nan ana ta abin nan da su. Amma kuma babban abu kuma da muka zo da shi shine ma'aikatan nan gwamnati muke son mu je mu duba tsare-tsaren su mu ga wurare waɗanda gashi nan wurare ne waɗanda akwai gaba waɗanda mutane na iya wawurkula da mutane don mu ba da shawari yadda za a canza waɗannan abubuwa ne.
Na ji ka yi magana akan waɗansu maƙudan kuɗaɗe da aka samu a hannun waɗansu jami'an gwamnati. Nawa ne kuma ta wace hanya kuka bi wurin gano waɗannan maƙudan kuɗaɗe da ka ambata?
Na faɗi kuɗaɗe da yawa da aka gano. Misali na faɗi cewa mun an so ma hukumar NPA mun taimaka wajen an so mata kuɗaɗe wajen dala 100,000,000 daga hannun interns. Na faɗi wannan. Sannan kuma akwai wani rashin fahimta wayanda yan jaridu da yawa suka kawo game da wayansu kuɗaɗe da muka ce an yi amfani da su na sayan wani gida wanda su mutane sun ɗauka cewa kamar jami'an gwamnati ne masu ci yanzu wanda yake sai da nemi su bayani na ce a ina ba da misali ne ga yadda jami'an gwamnati ke sayan gidaje da kuɗaɗe wanda yake sayan gidajen nan shine mafi sauƙi ne inda mutane ke ɓoye wayannan kuɗaɗe. To wannan minista tsohon minista ce ta mai kuma na yi wannan bayani.
To an gaida Umar. Ga rahoto na musamman.
Gwamnati ta kasar Jamhuriyar Kamaru ta hibutu wajen ganin an yi wa al'umman kasar ta allurar rigakafi na cutar coronavirus ta faɗin kasar baki ɗaya. Alhaji Baba Mustapha, shugaban kwamitin yi wa jama'an kasar ta Jamhuriyar Kamaru ce allurar rigakafi da ma wayar da kan al'umman wajen muhimmancin karɓar allurar ta cutar corona a faɗin kasar ga abin da ya ce.
Diwa kuma sun amsa kira, diwa kuma sun zo sun yi na farko aka ba su adadin kwatu za su yi na biyu kamar kwana 21 sun dawo kuma duk sun yi na biyu ne.
To yanzu kana ganin cewar mutane sun amsa kira wato suna turuwa domin zuwa yin wani allura ko kuma suna yin ɗarɗar ne?
A'a, suna domin tun da yake cewa wannan shi wannan ciwon ne na corona da ya zo hakan nan kowa da kan na tsoro. waɗansu ana gaya musu cewa a ba kyau ga dukkan dukkan waɗannan masu jiba masu sun zo sun yi saboda nan gaba.
To yanzu kana ganin adadin da ake nema ƙasar Kamaru ta yi na gudanar da wannan cuta ta coronavirus, Kamaru za ta iya cimma burinta ko wajen tafiyar da wannan?
Idan kam duk kowa kam himmar da hankalin ta san cewa a wannan cutar nan gara neman shi rigakafi a kamar da ci gaba da yawa akan wannan abin da take.
So wani gira za ka yi wa talakawa kuma da wanda kake wa jagoranci wajen yin gudanar da irin wannan rigakafi?
Kira na zan su cewa da kar su ji maganganun da ake yi a cikin telefon nan na rezo sosai nan a gara sun zo sun yi. Kowa mai lafiyansa ne, kowa yanzu ya kare lafiyansa. Wannan nake so dukkan al'umma su ji wannan kiran nan da nake musu da kowa zai kare lafiyansa.
A halin yanzu dai masu sana'ar maganin gargajiya ne suke ta kokarin tsada ya suka cewa sun cimma burinsu wajen daƙile wannan cuta a faɗin ƙasa. Shugaban masu maganin gargajiya na ƙasar jamhuriyar Kamaru Profesa Ubarazak ya fayyace mana yadda suke kokari mutum ya gaya suka cewa su da ɓangaren hukumar lafiya ta ƙasar Kamaru suke aiki na ganin an kammala da wannan ciwon a faɗin ƙasa.
Maganin wannan allurar rigakafi da gwamnati take kokarta yi ma jama'ar mu al'umman kasar Kamaru, a ka san yawancin al'umman mu na Kamaru Allah ya ba su wayewan kai da kuma kaifin kokolwa, to mun yi murabus da wannan alluran din. Shi ka gaisa yanzu ake yaudaran mutane musamman manya 'yan siyasa domin dai su nuna kansu cewa sun yi wannan alluran domin su samu mafaka don ci gaba da siyasansu kuma don su janyo waɗansu ɗalibansu. To amma a ƙashin gaskiya wannan alluran ko alluran ɗin ko ƙasan Turawa su kansu da suka ƙirƙiro wannan alluran suna gudun ma alluran ɗin. Sun tsorata kuma sun razana da wannan alluran ɗin domin yawanci waɗanda aka soka musu wannan alluran to sun samu matsala daban-daban na rashin lafiya har ma ya kai ga rasa rayukansu. To a matsayina shugaban masu maganin gargajiya ko na bakar fata a nan ƙasar Kamaru, gwamnatinmu ƙwarai da gaske ta yarda da mu kuma ta amince cewa a ƙashin gaskiya masu maganin baƙaƙen fatan nan mu masu maganin baƙin fata to mun yi ƙoƙari da rusar da wannan annoban coronavirus domin dama can ƙungiyar kula da kiwon lafiya na duniya gabaki ɗaya OMS yayin da wannan cutar ta billo sun nuna cewa Afrika zai zama makabarta. To kaga har yau dai makabartan mu yanda dama can aka sani haka suke bai cika ba, kuma ana mutuwa dai kamar da aka saba mutuwa tun asali. To ka gani wannan gwamnatinmu sun amince cewa mun yi abubuwa. To ka ga shi yasa nake ga waɗansu suka rikita ma kuɗin gwamnati akan cewa sun yi aikace-aikace alhali kuma mu ne masu maganin baƙar fatan nan ake zuwa dare-dare gare mu a ɗan sha su tsumi su waɗansu magunguna a samu waraka. To amma kaga ba ba mu komai ba. To amma mun san dai ko ba mu samu komai ba maganinmu na baƙar fata na Afrika ta yi tasiri a duniya don yanzu Turawan ma bin mu suke.
Malam Hussein ɗaya ne daga cikin masu fana'aji musamman ma a ɓangaren masu yi idanu a kan cututtuka a ƙasar Kamaru shi magarin da hirarmu ta kaya.
To a gaskiya wannan al'amari na rigakafin wato allurar wato coronavirus gaskiya ya zama da shubuha da yawa domin mu ba likitoci ba ne, amma muna sauraron waɗanda suka san makaman aiki a kan likitanci dayawa sun nuna mana cewa akwai cutarwa, akwai kwara a cikin wannan aikin. Wasu kuma sun ce mana babu komai, allura ne mai kyau. To amma gaskiya ni ban da nutsuwa, domin ni na fara cewa bangaren wasu suka ce zai cutar, domin shi kansa corona ai cutar kikkiro shi aka yi, kuma sannan babu yadda za mu kikkira abu, kuma kuzo kuna mutane rigakafi ne, zato cewa shi ma gaske, tunda shi ma cutar ba gaske ba ne. Kikkiransa aka yi don a rage mutane a duniya, a cutar da mutane, to ya za a rigakafi ne zama gaskiya? Don haka ni kan ra'ayina ban ce wani ba, ban yadda da wani alluran ba.
To ya kace ganin wajen hana tafiyar aikin hajji na wannan shekara, wanda aka ce yanzu ba za a je da kasashe da dama su je su gudanar da wannan aikin ba?
Gaskiya wannan ba a kyauta wa musulunci ba, kaga kuma daga cikin sharadan da aka sa sai kana da wannan wato rigakafi na wannan kwayan cuta na tsawon sati biyu kafin ka tashi, kuma in ka sauka a filin jirgin saman Jidda sai an kara maka wannan rigakafin, an tabbatar can baka zo da shi ba. To kaga irin wannan ai hana aikin hajji ake so ai kai tsaye, ba ma wani magana rigakafi bane. Dama manzon Allah ya faɗa ce ku yi sauri ku je, domin akwai lokacin da za a hana ku zuwa. Kaga ba rashin kuɗi ba komai ba, amma an kikkira wani masifa wanda ya ɗaga mutane hankali, kuma mu a duk bincikenmu mun san ƙarya ne, domin babu wani cuta da Allah bai ba mu labari ba, kuma Allah bai ba mu maganinsa ba. Dan haka wannan magana na wato aikin hajji, gaskiya wato hukuman kasar Saudiya sun yi wato sakaci, kuma sun bi san rai da kuma Yahuda, dama Yahudanci suke bi. Dan haka dai wannan al'amari ba abin zamu ce sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, domin yana daidai da rasuwa, domin wani kashe mu aka yi. Dan haka a takaice muna roƙon Allah ya kawo mana sauki mun al'amari, shi kuma wannan cutar na corona Allah mu roƙe ka, Allah ka tarwatsa annabi wanda suka shirya shi, Allah ka lalata shi, don ƙarya ne, Allah ya sa mu dace.
Mama Awul Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni.
Wasanni a takaice.
Masu sassan ganin wani suka sake huye kamaru sun wato majalisar ce sun kammala gine-ginen filayen wasanni da za su gudanar da manya da kuma ƙananan baki, har ma da sabunta yanar gizo-gizo na madina wajajen shakatawa na baki yan yawon bude idanu a ƙasar jamhuriyar kamaru. Uwa Obama wajen cewar an magance matsalar tsaro domin daƙile masu yada kayar baya a ɓangaren ƴan awalan ƙasar, handa nan ma akwai bilan ƙwallon ƙafan da za a taka daɗin na cin kofin nahiyar Afirka, kazalika kuma da killace masu ɗauke da cutar nan ta coronavirus ko COVID-19 a faɗin ƙasar, waɗansu masu faɗa a jiki a fannin wasanni na ƙwallon ƙafan ƙasar jamhuriyar Kamaru da ma ɗan kwamiti na ganin cewa an samu ci cigaba a bangaren kwallon kafa a kasar Kotsu Yamani ya ce wannan kan babu damuwa.
Eh, Malam Awal Garba, zargi ne da barazana da kuma neman batawa Kamaru suna. Kwarai da gaske, in Allah ya yarda za buga wasan kofin Afrika kan a ƙasan Kamaru a 2022. Lallai ana samun matsaloli da ƙalubale na rashin gama ayyukan da aka sa a gaba, amma ba shi bane zai kawo a ce za a sake ɗage wasan kan a ƙasan Kamaru. In ka lura ma CAF ta riga ta zo ta kafu don ta samu headquarters ta a birnin Yaounde. Komai na tafiya kamar da ake so. Dan dai jinkiri ko kuma rashin yin da jawalin na shi kofin African da bayi ba a lokacin da aka sa, ba shi bane zai ce wai CAF za ta dage wa Kamaru wannan shirye-shiryen da suke ciki kuma ko kuma da wannan kan da za buga a ƙasan Kamaru. In Allah ya yarda komai zai tafi kuma ana ci gaba da ayyuka, shi wannan filin da ake magana na Olembe wanda yake daukan sunan shugaban ƙasan Kamaru Paul Biya, ana ci gaba da aiki kuma aiki na tafiya kaman da ake so. In Allah ya yarda nan da lokaci kaɗan za gama kuma za mayar wa CAF wannan filin in ya zama na fili za samu kaman fili wajen 7 wanda za iya buga wannan wasan. Ka san CAF na tambayan filaye kaman 6, amma Kamaru tana da kaman guda 8 da za ta bayar kuma za ta kammala. Maganan hanyoyi da ake yi, ake ce har yanzu akwai hanyoyin da ba gama aikin su ba, ana ci gaba da aiki a Kamaru, ana aiki ana neman a ga an cimma buri a lokacin da za su ma wannan wasan. Shedan ce maka Malam Awal Garba, shedan mu roki Allah ya kama da wannan lokacin alsamuna da yawan rai.
Malam Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Kwarai ba shakka, duk inda ka ji an ambaci zaure to magana ce ta dattaku.
Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu.
A zaure dattawa ke maganar gyara.
Su 'yan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki.
Ƙorafi daga bakin masu ƙorafi.
Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe, maza 'yan uwanmu sai su zauna suna ta discourage, suna hana a zaɓe mu.
Shi yasa a zauren VOA 'yan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu.
Mu dai 'yan shi'a ne, kuma shi'a za mu yi, shi'a ko maka zaɓa, ba kuma wanda isa hana mu.
Shawara daga bakin masu shawara.
Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata, to dole ne nazari da zancen ilimi.
Zauren VOA, wanda abokiyar kare kainarku ni Madina Dauda ke jagoranta.
Duka-duka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
Nau'in cutar coronavirus da ake kira Delta, wanda aka fara ganowa a ƙasar India, yanzu ya bulla ƙasar Sri Lanka, makwabciyar ƙasar ta India. Masu kada kuri'a a Iran sun nufi rumfunan zaɓe yau Juma'a don zaben sabon shugaban ƙasa, amma akwai rashin ƙwarin gwiwa sosai a ɓangaren masu kada kuri'ar, yayin da ƙasar da ke gabas da tsakiya ke fuskantar ƙaruwar yaduwar cutar coronavirus da kuma matsin tattalin arziki sakamakon takunkumin da Amurka ta sanya mata. Manyan jami'an ma'aikatar tsaron Amurka na yin gargaɗi akan barazanar da manyan ƙungiyoyin 'yan ta'adda a Afghanistan za su yi wa Amurka da zarar rukunin dakarun haɗin gwiwar da Amurka ke jagoranta na ƙarshe suka bar ƙasar nan da watanni masu zuwa. To, masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci da ma ranar baki ɗaya. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a sake jin wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da Daniel Brown wanda ya hada shirin, da kuma injiniyanmu na yanzu, ni Hanifa Kabir Isa ke muku fatan za a yi hutun ƙarshen mako lafiya.